Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 22 ga watan Maris na shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumel ne tare da babban hukumar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗan bindiga daga kasar Mali sun kai hari tare da kashe mutum 54 a jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar. Haka kuma za ku ji kamfanin mai na NNPC ya ce nan da watanni 18 za a fara samun tataccen mai a Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. A yau Litinin kasar Saudi Arabia ta sanar da wani sabon shiri na tayin tsagaita wuta ga kungiyar 'yan tawayen Houthi ta Yemen a yakin da kasar ta shafe shekara da shekaru tana yi. Kana da amincewa da buɗe wani filin saukan jiragen sama a babban birnin kasar a wani yunkuri na bayan nan da masarautar Saudiyyar ke yi na kawo ƙarshen matsalolin jin kai mafi muni a duniya da ke faruwa a wannan kasar Larabawa da ta fi talauci. Matakin na Saudi Arabia na zuwa ne bayan da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka ƙara ƙaimi a hare-hare da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a yankunan haƙar mai na Saudi Arabia, lamarin da ke barazana haifar da tsadar makamashi a duniya yayin da ake fama da annobar coronavirus. Haka zalika matakin na Saudiya na zuwa ne a daidai lokacin da take ƙoƙarin kyautata mutuncinta a wurin shugaban Amurka Joe Biden. Saudi Arabia ta shiga yakin da ya janyo mata sukan lamiri daga kasashen duniya game da farmaki da take kai ta sama akan fararen hula da kuma haramta shiga wurare a kasar da take gab da fadawa cikin yunwa. Gwajin allurar rigakafin AstraZeneca da aka yi Amurka ya tabbatar da ingancinsa da kashi 79 cikin 100 wajen yaki da coronavirus, a cewar jami'ar Oxford ta Burtaniya wadda ta taka rawar gani wurin kirkiro da rigakafin. Jami'ar ta Oxford ta faɗa a wata sanarwa a yau Litinin cewa rigakafin na AstraZeneca ba shi da illa, kana yana da inganci sosai, wanda wannan wani ƙari ne kan bayanin gwaji da aka gudanar a baya a Burtaniya da Brazil da kuma Afirka ta Kudu. Kamfanin AstraZeneca ya faɗa a wata sanarwa cewa rashin illa da kuma ingancin rigakafin ya ta'allaka ne akan mutane 32,449 da aka gwada maganin a kansa Amurka. Ingancinsa ya tabbata a kan kowace kabila da rukunin shekaru. Babban misali dai shi ne an gano rigakafin na da inganci ta kashi 80 cikin 100 a kan masu shekaru 65 zuwa sama, a cewar sanarwar. A hali da ake ce kuma, Guy Brice Perfet Kolelas, babban ɗan takarar 'yan adawa a zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Congo, ya mutu sanadiyyar coronavirus. Mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben Kolela, wanda ya shekaru 61 a duniya, ya faɗa a jiya Lahadi cewa an ɗauki marigayin daga birnin Brazzaville zuwa ƙasar Faransa domin yi masa jinya. Ciwon Kolelas ya yi tsanani ta yadda ma ya kasa kasancewa wurin gangamin ƙarshe na jam'iyyarsa a ranar Juma'a, wuni biyu kafin zaɓe. An nuno shi a hoton bidiyo a kan gadon asibiti a ranar Asabar yana saye da abin bada numfashi, lamarin da ke tabbatar da yana gwagwarmaya da lafiyarsa. Amma ya yi kira ga magoya bayansa da su tashi haikar su yi zaɓe domin kawo sauyi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, masu zanga-zangar kin jinin juyin mulki a faɗin Myanmar sun bijire wa hukuncin gwamnatin soji suka ci gaba da zanga-zangar duk da cin zarafi da gwamnati ke yi da kuma munanan matakai masu haɗari da take daɗa ɗauka. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi tattaki a babbar hanyar Mandale kafin sanyin safiyar yau, wanda galibinsu likitoci ne da ma'aikatan NICE da ɗalibai da kuma wasu ma'aikatan kiwon lafiya sanye da fararen kayan aiki suna maimaita irin zanga-zangar da aka gudanar a daren da ya gabata. Wasu masu motoci a Yangon, babban birnin kasuwancin kasar, sun yi ta bushe-bushe a wani matakin amsa kira ga shiga tattakin da aka yi a shafukan sada zumunta, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun lokacin da sojojin kasar suka daure shugaba Aung San Suu Kyi da wasu jigajigan gwamnatin farar hula da aka zaɓe su bisa tafarkin demokuraɗiyya a ranar 1 ga watan Fabrairu. An kashe akalla mutum 3 a jiya Lahadi a wani tashin hankali da ya ɓarke tsakanin 'yan sanda da fararen hula. A ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Brussels yau Litinin domin yin taruka a wannan mako da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ke cewa manufofin tarukan ne ƙarfafa dangantaka da ƙawayen Amurka da ƙungiyar NATO da yin haɗin gwiwa kan batutuwa kamar su sauyin yanayi da yaƙi da ta'addanci da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen annobar coronavirus da ake fama da ita a yanzu. An shirya Blinken zai halarci taron ministocin harkokin waje na NATO a gobe Talata da kuma ranar Laraba, kana zai tattauna da babban sakatarin kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg. Wannan wata dama ce ga sakatarin da kuma ministocin su tattauna akan shirin NATO na shekarar 2030, inji mataimakin sakatare mai riko Philip Reker a hukumar harkokin Turai da kasashen yankin Eurasia yayin tattaunawa da manema labarai kafin isowar Blinken. Shawarwari da aka yanke karkashin shirin na shekarar 2030 na tabbatar da kawance, akwai batun damuwa game da China da Russia da kuma canjin yanayi da kutsen yanar gizo da manyan barazana da kuma yaki da ta'addanci da tsaron makamai da kuma annobar da ake fama da ita a yanzu, sai kuma wasu kalubaloli da ke fuskantar mu baki daya, in ji shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, wasu 'yan bindiga da ake kyautu zaton sun fito ne daga Mali. Sun kai hari tare da kashe mutane 54 a garuruwa biyu da ke gundumar Tilia a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar. Wakilin Haruna Mbako ya haɗo mana da wannan rahoton.
Yanzu haka ana cikin zullumi da juyayi mai tsananin gaske a cikin jihar Tawa da ma dukkan dokacin kasar jamhuriyar Nijar, inda waɗansu mutane akan babura da suka tsallako daga kasar Mali suka abka waɗansu garuruwa guda biyu a cikin gundumar Tilia dake arewacin jihar Tawa da ma ke cikin dokar ta baci ya iyaka da kasar Mali, inda mutane kusan 54 suka halaka. Duk da yake a hukumar ce ana jiran gwamnatin kasar ta yi bayani game da lamarin hasalima da yawan mutanen da ta kididdige da suka rasu, Sidi Muhammad wani dan jarida ne da ke wannan yankin ya yi mini karin bayani game da yadda lamarin ya faru.
Gari ne aka yi atake da tambakar mutum ne wanda sun kuma da rai wannan sun kai 54
mutum 54
babu mata ciki babu yara ciki maza kai 54
to waɗanda suka kai musu hari daga ina ne suka bullo?
Daga Mali jihadi
to sun zo bisan motuna ne ko cikin motoci sun kazo?
Bisan motuna sun kazo.
Bisan motuna zuwa karfe nawa ne abin ya wakana?
Wajen karfe 2 ya.
Wajen karfe 2 na rana. To lokacin da suka kai ma garuruwan nan hari babu yalla jami'an tsaro kusa ga garuruwan nan?
Sun san sun yi babu komai ta amma suka wannan harkan nan nasu.
To ba su kama kowa suka ce da shi ba bayan sun yi wannan halbalbe?
Sun ka kashe mutum 54 wannan sun kai da kayan su sun ka kai bisa sai su ba su bar musu komai ba.
Sun kai da kayan mutanen garin kasa.
Tare da bataliyar askarawan kasar na jamhuriyar Niger ta isa a wannan garuruwan, ko da yake yunkurinmu na samun magajin garin Tilia da shugaban wannan gundumar ya haɗu da cikas. Na tambayi Sidi Muhammad dan jarida da ke wannan yankin ko wane hali ne jama'ar waɗannan garuruwan suke ciki a halin yanzu.
Sun zama Tilia da sun tafi can kuma da lokaci
sun tafi can garuruwan yanzu haka
da kansa ta tabbatar.
To wannan ana iya cewa kididdiga da aka yace ta bada lissahin wannan lissahi ko kuma mutanen garin ne suka bada bayanin cewa ga irin yawan mutanen da suka mutu?
Mutane wanda suka zo da farin gwamnati da ta bada ba har yanzu kuma larabe ta tafi kenan.
Sojoji sun samu sun isa wannan wurin
da
to ana iya cewa garin mutane sun wace ko har yanzu akwai sauran mutane a nan cikin garin?
Kuma ko zai kai duka su tsoro na da mutum 54 sun kai mutu kasan dai ba mai zama kuma gudu zai fi.
Wannan lamarin na zuwa ne kwanaki kalilan bayan irin hakan ta faru a yankin Bani Bangu a cikin jihar Talabiri, abinda ke sawar 'yan kasar cewa gwamnati ya kamata ta ƙara azama akan iyakokin kasar da Mali, ganin cewa ana toshe wani bangare ne kuma ruwa na bulla wani sashen. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bago. To daga Nijar idan muka tsallaka Najeriya, kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ta bakin babban manajansa Mele Kyari ya ce nan da watanni 18 Najeriya za ta fara samun tataccen mai a cikin gida ta matatar man fatakwal da za a gyara dala biliyan 1.5. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdurraouf ta aika mana da wannan rahoton.
A daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da cece-kuce akan dala biliyan 1.5 da gwamnatin tarayyar kasar ta amince da su a yi gagarumin gyaran matatar man kasar da ke Fatakwal. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Malam Mele Kyari ya yi ƙarin haske kan lamarin.
Nan zuwa wata 18 fannin wasu fannin za ta fara aiki, za a fara ganin man fetur na fitowa, ana saida a kasuwa, mutane suna gari suna cin riba wannan aikin da ake kuma a ci gaba da wannan aiki domin mu yarda cewa an yi shekara da shekaru ba aiwatar da wannan aikin ta hanyar ƙwarai ba. Sa aka gai wani lalacin da dole sai ya tafi wannan shekara hudu a kammala shi da baki. Abin da ya faru shine an dibi labarin da ake tafiyar da su nan kwanaki biyu da suka wuce akan shawaran da gwamnatin tarayya ta dauka ko Federal Executive Council ka bada da izinin cewa mu je mu bada kungilan gyaran wata san nan fetur da ke Fatakwal ta kan kudi dala biliyan 1.5 ta na sun yi furuci da yawa ka wasu suna cewa sun tsaya tsada, wasu suna cewa nisa ma ba za su da wannan matasan ba ya gina wani sabo, wasu suna cewa nisa ma ba koma an je wanda suka kera wannan matasan ba rasu su basu wannan aikin ba da sauran su dukkan su mun lura cewa rashin fahimta ne akan halin da ake ciki.
Game da batun gina sabon matatar mai a maimakon yin gyara da dala biliyan 1.5 Malam Mele Kyari ya ce
na farko fayyuwa ce an saida wannan dukiyar hukuma domin idan ka tashi a ce yau za ka yi sabon rufin kamar wannan sai ka kashe dala biliyan 7 zuwa 10 ka muka kera rufin kamar wannan. Tunanin mutane shine irin wasu labarun da suka samu akan cewa akwai wata rufin da mai kama da wannan da aka saida ta dala biliyan 1 da gidan tafiya. Wannan kuskure ne domin wannan rifanin da ake magana na farko shekarunta wajen 100 kuma na biyu wannan rifanin an rufa ta kan dalilan da yasa kuma ba za ta kyale ta cigaba da aiki ba saboda wanda suka sayi wannan rifanin ba wai rifanin kadai suka sayi ba har da sauran asarar da suke ciki ko kuwa ba suka da sauransu. So idan ba ta tauna aka duba da sulfi ba za a magane ya cinikin da aka yi ba, ba mu samu shiga hurumin wannan kamfanin da suka sayi da wannan rifanin amma mun san cewa namu rifanin kusan za a ce wannan karne za a ce sabu wace domin na biyu rifanin da ke kauro shine babba da ke wurin mai sarrafa crude oil wato danye mai
kamfanin NPCD ya yi magana akan yin aiki tare da masu ruwa da tsaki kamar hukumar tabbatar da adalci a sha'anin hakar ma'adinai ta Neti, kungiyar Pangasan, kungiyoyin kwadago da dai sauransu wanda ba a saba yi ba a shekarun baya kamar yadda shugaba Mele ya bayyana.
Na biyu dole mutane su fahimta cewa tafiya ta canza kuma muna da wani tsarin da ya tabbatar cewa duk abin da muke yi muna la'akari da ra'ayin mutane, muna la'akari da hakkun mutane akan wannan kamfanin da ke kamfanin nasu ne kuma menene hakkunsu sa abin da ake yi mai ake ci kuma fito da tsarin da zai tabbatar cewa an yi wa mutane adalci kuma an sa wannan kungilan ta hanyar da mun tabbatar cewa an bi duk ka'idan da ake bi kuma an samu a kasa farashin da bai wuce misali ba ko kuwa daidai da aikin da za a yi mana. Wanda aka yi da bambanci shi ne da muka samu wanda dama ba su da hurumin su shiga wannan harkar kamar misali yan kwadoko da General Labour Congress, kungiyar ma'aikata har da Trade Union Congress da kuma kungiyar ma'aikata da su na ma'aikata da suke ciki wannan kasan da kungiyoyin masu tabbatar cewa an yi wa kasa adalci an tabbatar abubuwan da ake kowa ya sani abin da ake ciki wanda ake kira shi naiti duk suna ciki wannan abu ne wanda ba a saba ana yin su ba kuma yin haka mun tabbatar cewa duk abin da ka fito da shi daidai ne kuma bai wuce misali ba.
Matatan mai daina daga cikin muhimman kadarorin gwamnati da ke kawo kudaden shiga idan suna aiki yadda ya kamata tare da taimaka wajen kawo man fetur kusa da masu bukata.
Kuma na uku da muka yi wannan abu bai kamata a dora da gwamnati ba muka ce bari mu jama mu ci bashi mai wannan gyaran sannan kowa ne banki ba su bada bashi idan ba su tabbatar cewa wannan inda suka sa kudin su na za ta fito ba kuma mun nemi wannan bashi wanda kusan biliyan 1 za a ba mu na bashi akan tsarin da idan refiner za ta yi aiki za mu bada wannan aikin wata wani tsarin da wani company za mu nemi da mu da su da suka muka sanin mu ba NPC ba su ta gudanar da wannan matasan man fetur kuma bayan gama gyaran daga riban da kamfanin nan za ta ci da ka abu ne wanda babu wani nauyi da za a daura hukuma ko kuwa ga kasa kuma abu ne wanda mun san idan aka bi wannan hanya za a samu dacewa.
A cikin makon jiya ne majalisar zattaswar Najeriya ta amince da dala biliyan 1.5 don a yi gagarumin gyaran matatar man kasar da ke Fatakwal duk da cewa matatan mai hudu ne mallakin gwamnatin Najeriya kasa da ke fitar da danyen mai da kuma shigowa da tataccen mai don amfanin 'yan kasa. Halima Abdurraouf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kuma lokaci ne da ya sani sha'awun balin fashi. Zai shigo mana da rahoton sa na musamman.
A Najeriya, gononin yankin arewa maso yamma sun dauki wani matsayi guda don yaki da ta'addanci wanda ya addabi yankin arewacin kasar. Wannan matsayi da suka dauka yana zuwa ne a bayan tarurrukan da suka yi ta Algeria yan kwanakin nan don yadda lamarin yayi kamari ya ta kai ga satan ɗaliban makarantun kwana wanda hakan ya sa ma wasu jihohin suka rufe makarantun su. Na kuma zanta da gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari shugaban kwamitin tsaro na kungiyar gwamnonin Arewa don samun karin bayani.
Rankin ɗin kun yi ta mitin wanda yake kuma har ƙarshen makon nan kun yi ban san matsayi da kuka dauka ba.
To mun dauki wato matsaya akan abubuwa da dandama. Kamar yadda aka sani matsalar tsaro gabaki ɗaya tana addaba ƙasar nan. To amma yanzu muna maganan jihohin Arewa. To kuma a cikin jihohin Arewa abin ya kasu kashi-kashi. In muka dawo nan shi yamma ta Arewa maso yamma muna kama da yan bindiga daɗi wato bandi yan ta'adda wanda suke kwashe dabbobi kuma suke kashe-kashen mutane da kwashe mutane da yi wa mata fyaɗe da kuma tsare hanya a lokacin aikin fashi da makami. To wannan mun fahimci cewa akwai buƙatar mu yi wani abu na gaggawa domin maganin wannan matsaloli kuma tunda an samu sababbin shugabanni na hukumomin tsaro wanda kuma sun zaga mun gaya musu abubuwan da ya kamata a yi da wa'anda mun ya kamata mu yi. To muna ganin kahin damina ta kankama sosai a nan wajen insha Allah za mu yi wani abu.
Rashi ne game da matsayin da kuka ɗauka ɗin shi ne muke son.
To alhaji sani magana tsaro ake yi. To in na gaya maka matsayin da aka ɗauka yadda kake saurare na haka duniya take sa haka su ma 'yan ta'addar za su saurare mu. To ni shi ce ga abin da za mu yi kuma ai kaga na riga na ɓata al'amarin ba tsaron kenan. Mu dai bar ta haka insha Allah za a ga abin da za a yi.
A wani labarin kuma jihohin Katsina da ta Zamfara sun yi fama da iftila'i na gobara a kasuwanninsu da ke birnin Katsina da kuma Gusu. Na zanta da tsaye daga cikin waɗanda al'amarin ya shafa a nan birnin Katsina.
Ya suna kamala?
Sunana Abdulhadi Ibrahim Tayoyi Katsina.
To, kana da rumfa ne dama nan sai ina da rumfa a nan cikin kasuwa.
Ya aka yi wannan wata ta safe.
Da sanyin safe yau ƙarfe 8:30 ina gida aka kira ni waya aka ce mana ga wuta ta tashi a kasuwa. Da zuwa muka isa kasuwa gaba ɗaya ta ɗauki wuta. Kuma sai muka samu labarin mai shago dai mutum ɗaya. Ya zo shagon shi ya buɗe sai ya ga wuta kawai na ci. Ko bata hito ba wanda za a ga alamu ma akwai wuta a ci. Sai yau ba yana ce ma jama'a wuta. Kamun a ce kwabo sai ya ga huu ta yi sama ta lullu ko ina ko ina. Shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga shi har yanzu ba kasuwa gaba ɗaya tana neman cinyewa gaba. Wanda wannan al'amari sai dai mu ce ubangiji Allah ya maida wa jama'a alheri.
Sai dai ina ne wajen gobara ta taso.
Gobara ta fara daga nan kusa da masallacin babban kasuwa.
Eh wajen bangaren.
Wajen bangaren wani babban shago da ake cewa shagon Shamsu Waboyi. Nan saboda area wurin lunguna ne kanana wanda mota ba za ta iya shiga ba a halin gaskiya. Daga nan wutar nan ta fara. Kuma daga nan ne ta inda tahiya ta ce ko ina da ko ina.
Gama Aminu Bello Masari wanda shi kanshi ya ziyarci kasuwa lokacin da ake kan aikin kashe gobar da ya koma ofishinsa na samu zantawa da shi.
Ranka ne akwai batun wannan iftila'i da ya faru da safiyar yau. Ka je ka kewaya da ka gani wani mataki kake tunanin ɗauka.
To, na farko dai idan wannan al'amari ya faru irin wannan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni a nan jihar dai ban ce wata jihar ba. Mun taɓa ganin gobara ta kasuwa wadda ta yi yawan wadda mun gani yau da safe a nan kasuwar Katsina. Da ɓannar da ta yi da kayayyakin da suka ƙone da inda ya ƙone ɗin. Duka abin ya samu in aka maidawa Allah shi to Allah sai ya kawo sauƙi. Sauƙin da aka samu da yake wannan abu ya faru ƙarfe 8 na safiya kowa na waje. Inda wannan abin cikin dare ne sai Allah kada ya san iyaka inda za ta tsaya. To sai mun gode wa Allah da ya kawo ta a cikin lokacin ma da za a iya yin wani abu. Wato ina cike da tausayi da baƙin ciki musamman ga waɗanda suka asara dukiyoyinsu da kuma hanyoyin samun abincinsu. A ta leburori da masu ɗaukar kaya da suke ayyuka a wurin. Da mai zuwa ma kasuwar da so wani abu kowa ya shafe su. Wannan tattalin arzikin jihar ne aka taɓa wani ɓangare a ciki. A halin yanzu mutane mu shugabanni na sashen gwamnati da 'yan kashe gobara na jiha da na gwamnatin tarayya suna ta kokarin tabbatar da cewa an kashe wutar gaba daya. To a lokacin ne zamu zo kuma mu ga shin yaya me ya faru, ya aka kai ai bannat ta kai haka, sannan mu san ko matakan da zamu dauka na maganin akko irin wannan, kuma su wa'anda abin ya shafa mu ga ta ina ne gwamnati za ta shigo ta rage musu radadin abin da ya same su. Domin ita alasawaki an ce ba warki ciwo take miji amma tana sa rai ya ji dadi. So insha Allah muna tare da su kuma za mu ci gaba zama tare da su ta hanyar da za a taimaka ko da mafi karancin taimako ne yadda harkokin rayuwarsu za su ci gaba. Kuma tunda mu musulmi ne to a wallafawa Allah al'amarin, kuma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da fata Allah ya maida musu abin da yafi abin da suke asara.
Jama'a Zamfara, inda wannan lamari ya auku a satiyar jiya Lahadi, shugaban kungiyar ƴan kasuwa ya yi wa gwamna bayani a lokacin da ya ziyarci su. Nan take gwamna Bello Matawalan Maradan ya jajanta waɗanda abin ya shafa tare da yi musu alƙawarin bada agaji ga waɗanda abin na shafa.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gaskiya wannan ba alamun bakin ciki bane, wannan ibtila'i da Allah ya kawo, yadda Allah shi ya san manufa na kawo wannan ibtila'i. Mun san babban asara ce ga al'umman mu, domin yanzu wani daga wannan abun shike ne ya durƙushe bai da abun. Saboda haka wannan ba karamar asara bace wadda aka yi. Shi ya sa ni zo in ganin mu idanu na mu ga gudun wadda gwamnati za ta badawa domin masu ɗan ƙarfin da suka jikkita su fadu su samu abun. Gwamnati za ta sa kwamiti wanda ya zaka nata a shekaru ma ya zan cewa na wannan kwamiti a tantance waɗanda wannan ibtila'i ya samu. Gwamnati za ta ba su gudunmuwa kuma da zan sa shi ciyaman na ƙaramar hukumar mulki na Gusau ya zo da gaugawa a rusa wannan waje a yi masa wuri mai inganci da za a tantance mutanen nan. A faɗi gaskiya waɗanda abin ya shafa, kada wasu murya su hada ne ga wanda abin ya shafa bai samu komi ba. Saboda Allah a ji tsoron Allah wanda wannan ibtila'i ya same shi, don Allah da Annabi ya ba shi dama ya samu abin da ya ci gaba da shi da iyali. Da haka wannan gwamnati zai ware aiki daga gobe a gano ko su waye. Gwamnati za ta ba su kuɗin gudunmuwa don su fara daga inda sun ka tsaya insha Allah. Zai shigo nan da mota za a rusa za a yi wuri na zamani ba irin wannan.
Abin lura a nan shi ne cewa galibin motocin kwana-kwana wato masu kashe gobara ba sa kwana ballantana su wani da ruwa, sai dai a duk lokacin da gobara ta taso a lokacin suke tahiya neman ruwa, wanda hakan ke kawo jinkirin iso wasu don kashe wutar gobara. Wannan wani lokaci hatta kan yi banna mai yawa kafin su zo. Abin lura kenan. Sani Shaibu Malumfashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Shaibu Malumfashi, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta fitar da kasar Chadi daga wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2021. Hakan na nufin kasar ta Chadi wadda ke can kasan teburin rukunin A ba tare da wata alama ko damar samun gurbin gasar ba, ba za ta buga sauran wasannin neman gurbi da suka rage mata da kasashen Namibia da Mali ba, inda aka baiwa kasashen biyu nasarar doke kasar ta Chadi da ci uku da nema kowannen su. Wannan matakin ya biyo ne bayan dakatar da hukumar kullon kafar Chadi da ma'aikatar wasanni da matasa ta kasar ta yi, wanda ya zaba wa dokokin hukumomin kullon kafa da suka sha alwashin ladabtar da duk wani katsalandan na gwamnati ko siyasa ga hukumomin kasashe. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya, Gano Turo,
ya tabbatar da cewa captain din kungiyar Ahmed Musa ba zai buga wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika 2 da kasar za ta buga da kasashen Benin da Lesotho ba a wannan makon. To amma kuma ya ce dan wasan mai shekaru 28 zai kasance tare da ƴan wasan kasar a lokutan buga wasannin. Har kawo yanzu dai Ahmed Musa bai da kungiyar da yake taka leda tun sa'ar da ya bar kungiyar Al Nassr ta kasar Saudi Arabia a watan Oktoba shekarar da ta gabata. Haka kuma bai buga wata wasa ba tun a wasan da Najeriya ta yi kunnin doki da Saliyo da ci 4-4 a watan Nuwamban da ya gabata. Gayyatar da kocin ya yi wa Musa a wasannin ta janyo ƴan cece kuce. To amma Ro ya ce har yanzu Musa shine captain din kungiyar, don haka wajibi ne ya kasance tare da ƴan wasan ya kuma yi atisaye da su a duk lokacin da za su buga wasa. Najeriya ce ke jagorancin rukunin L na wasannin neman gurbi da maki 8, yayin da Benin take binta da maki 7, ita kuwa Lesotho ita ce ke kasan rukunin da maki 2 kacal. Kungiyar kwallon kafar Borussia Mönchengladbach ta kasar Jamus ta yi wa Xabi Alonso ta yin kasancewa sabon mai horar da ƴan wasan ta, to amma har yanzu ba ta sami cimma matsaya ba. To sai dai wasu rahotannin na nuni da cewa watakila Alonso mai shekaru 39 zai maye gurbin mai horar da ƴan wasan Borussia Dortmund Marco Rose, wanda zai bar kungiyar a bazara mai zuwa. Wasu rahotannin kuma na cewa Alonso, wanda yanzu haka shine ke jagorancin matasan ƴan wasan kungiyar Real Sociedad, kan iya ci gaba da zaman sa a kungiyar ta hanyar karbar aikin horar da manyan ƴan wasan ta. A kasar Italiya kuma kungiyar kwallon kafar Juventus ta bayyana matsayarta akan shahararren ɗan wasan ta Cristiano Ronaldo, inda ta ce ɗan wasan ba inda zai je. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta baza raɗe-raɗin cewa Ronaldo na shirin komawa tsohuwar kungiyar sa Real Madrid ta kasar Spain. To sai dai daraktan wasanni na kungiyar ta Juventus Fabio Paratici ya ce ɗan wasan ɗan kasar Portugal yana nan daram a kungiyar har bayan wannan kakar wasannin, ko bayan tsohuwar kungiyar sa Real Madrid. Haka ma an ta'allaka Ronaldo da ya lashe lambar gwarzon ɗan kwallon duniya har sau 5 da komawa kungiyar PSG ta kasar Faransa, wadda rahotanni suka bayyana cewa tana zawarcin sa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Gai da nasanyin na da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaici.
To sarfilu a takaice, a yau Litinin kasar Saudi Arabia ta sanar da wani sabon shiri na tayin tsagaita wuta ga kungiyar ƴan tawayen Houthi ta Yemen a yakin da kasar ta shafe shekara da shekaru tana yi. Kana da amincewa da bude wani filin saukan jiragen sama a babban birnin kasar a wani yunkuri na bayan nan da masarautar Saudiyyar ke yi na kawo ƙarshen matsalolin jin kai mafi muni a duniya da ke faruwa a wannan kasar Larabawa da ta fi talauci. Matakin na Saudi Arabia na zuwa ne bayan da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka ƙara ƙaimi a hare-hare da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a yankunan haƙar mai na Saudi Arabia, lamarin da ke barazana haifar da tsadar makamashi a duniya yayin da ake fama da annobar coronavirus. Gwajin allurar rigakafin AstraZeneca da aka yi a Amurka ya tabbatar da ingancinsa da kashi 79 cikin 100 wajen yaƙi da coronavirus, a cewar jami'ar Oxford ta Burtaniya wadda ta taka rawar gani wurin ƙirƙiro da rigakafin. Jami'ar ta Oxford ta faɗa a wata sanarwa a yau Litinin cewa rigakafin na AstraZeneca ba shi da illa, kana yana da inganci sosai, wanda wannan wani ƙari ne kan bayanin gwaji da aka gudanar a baya a Burtaniya da Brazil da kuma Afirka ta Kudu. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Brussels yau Litinin domin yin taruka a wannan mako da ma'aikatan harkokin wajen Amurka, ke cewa manufofin tarukan ne ƙarfafa dangantaka da ƙawayen Amurka da ƙungiyar NATO da yin haɗin gwiwa kan batutuwa kamar su sauyin yanayi da yaƙi da ta'addanci da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen annobar coronavirus da ake fama da ita a yanzu.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfi 6 na safe. Yanzu amarin ba ya kuma kene wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfilu Hashim kuma daga nan birnin Washington DC nake cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.